Thanks, yeah.
Mất đâu rin kia đè.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin ɗan majalisar dattijai da ta wakilan Najeriya waɗanda suke wakiltar jama'an su shin yaya suke ganin za a fahimci juna a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba Wakilin sashen Hausa Madina Dauda ce ta taimaka ta samar mana waɗannan ra'ayi.
Sunana Honorable Ngolu Timothy Simon, ni ne wakilin mazabin fanshin Kankai Kanan Federal Constituency na Plateau State, jami'ar PDP. Wannan matsalan da aka sani da addini da kabilanci da sauransu, bari in gaya miki gaskiya. Da zuwan wannan National Assembly wannan abin ta soka sosai sosai a karkashin shi shugabanmu speaker Yakubu Dogara yadda ma aka yi zaben sa zai ya nuna cewa ba yi zaben sa ta hanyar dalilin addini ko kabilanci ba wannan abin ya kwantar da hankalin addini da kabilanci a wannan 8th House of Representatives da nake miki wannan magana eh mutane ne suna you know siyasa da juna da sauransu ba za a rasa irin wayannan abubuwan ba kowa zai so ya nuna saboda daga wani wuri ne kazo dole wannan abun ba zai yi cewa zaka manta da addininka inda ka fito ko kabilanka inda ka fito ba amma yadda aka sa ta shiga cikin siyasa ta so ta dagula siyasa kaman yadda da take wallahi a yanzu din nan ba ta nan saboda ki duba yawancin abokanin shi speaker wanda shi kristiyan ne yawancin abokanin shi musulmi ne za a je ko ina speaker zai je auren abokane colleagues musulmi mu je mu shiga masallaci mu zauna mu yi tare za mu je church kuma tare da musulmi sai su bi shi har church mu je mu zauna mu gama sujada lafiya kin ga wannan abin ya karfafa mu wannan abin ya kawo sabon dangantaka a wannan majalisa yanzu abokantakan mu da abokane mu yawane mu musulmi wallahi yayi karfi fiye da yadda da yake inda da ba mu zuwa yanzu muna zuwa inda da su ba su zuwa yanzu suna zuwa yanzu za mu je mazaban speaker mu je mu wakilce shi a babban bukin da za a yi a kauyen shi kristiya guda hudu musulmi guda hudu za mu tafi bai mu je mu wakilce shi a wannan wurin wallahi ba a wannan lissafin siyasa da kabilanci da addini kamar yadda ake yi in kowa zai bi ta haka na ba da gaskiya cewa wannan abin za ta mutu muna tashi anan mu je subuki a Kano mu je subuki a ina mutanen Kano Honorable Musa yana zuwa kauyen na yana da aboki a kauye na an yi rasuwa a wurin ya kama hanya yaje har yaje an yi biso ya koma so wannan abun fa waɗansu ne wanda suna ganin in ba za a samu riba ta wani hanyar da ya kamata a sabe da yasa ba a zo ta hanyar addini ko kabilanci wannan abun baya tasiri kuma yanzu saboda kowa idanunsa ya waye mun gane komai da komai
sunana Honorable Engineer Abdullahi Umar Faruk a mazabar birnin Kebbi Kalgo da Bumza jihar Kebbi APC a daina son rai ga dukkan al'amura matsawa aka tsaya aka mai da kula guda na gina kasa ba tare da an sa son rai ba insha Allah za a samu wannan hadin kai na zaman takiwa tare wannan shi dai harka ta gina kasa ba wai zancen wakilan jama'a dai bane amma dai namu gudun wanda zamu yi shine mu kan mu tabbatar da cewa mun tsare gaskiya kuma mun bi ka'idodi waɗanda shi kundin tsarin mulki ya shata muna da kuma zamantakewa da mura mutane an yi tsakani da Allah babu son rai wannan idan muka fake shi insha Allah za a samu haɗin kai kuma da zaman lafiya a ƙasar mu
sunana Yusuf Buba Yakub ina wakiltar Gombe Home Federal Constituency Adamawa State jami'ar APC to da shawo kan matsalolin shine a yi shugabanci mai kyau a sawa mutane abun yi musamman matasan mu su samu aikin yi mata su samu sana'o'i sannan kuma a samu abubuwa dai na rayuwa kaman hanya kaman wuta makarantu ya zamanto mutum zai tashi akai yara makaranta ba tare ma da sai ya biya kudi ba gwamnati ta bada free education at least primary da secondary sannan kuma bayan da wannan maganan asibitoci mutane su samu asibitoci free ba sai sun biya kuɗi ba. Wayannan basic things idan mutane suka samu, to ina tabbatar miki ba wanda zai magana raba kasa.
Honorable Abubakar Yunus Ahmad Abubakar, to member ne wanda yake wakiltar mazabar Yamal Tudeba daga jihar Gombe kuma jam'iyyar APC. Shawara dai shine a halin da muke ciki a yanzu, kamar da kuka faɗa kuka gano cewa akwai wannan bambance-bambance, to dole ne mu tsaya ko ta nahiyoyi, ma'ana nahiya ko jahohi, in ma kabila ce, in ma addinance ne, a ɗauko ainihin kundin nan ta tsarin mulki wanda ya haɗa mu, a bincike shi, a yi shi falle ɗaɗɗaya, a kalli musamman abubuwan da ya kama na haɗaka, a duba a ga cancantan shi ko rashin cancantan shi, yiwuwan shi ko rashin yiwuwarsa. In kowa ya duba, suka yi kowa ya duba nashi, ya kawo nashi shawarwari, sannan kuma dole a samu matattara guda ɗaya wanda za a zauna a dubi wannan abubuwa ɗin, a ga yadda za a haɗa su, ya zama mu canza wa kanmu kundin tsarin zama, abinda ake kira restructuring da ake ta maganan nan. Kowa yana da iko, kowa su zauna, wanda yake ji abin da ba daidai ba, ko kai ɗayanka ne ma, to ka tsaya ka kalli abin da kake bai dace ba. Amma akwai tsari wanda ake yi, Federal Council of State su ne idan aka yi, domin in ka duba daga Council of State na akwai gwamnoni, gwamnonin nan su ne ƙananan hukumomi har zuwa ward. Kowa, kowane gwamna zai tattaro na jihar shi da nahiyar shi, ma'ana ana maganan shiya south, south east, ko north east, ko waye. In aka hada, in su wannan Council of State suka hadu, sai su kama majalisa, kowa a majalisar nan kowane yanki yana da wakili 360, ga sanatoci 109, kowane jiha tana da sanatoci guda 3-3, sai dai kila FCT ne take da guda 1, FCT nan kuma tana da membobi na reps guda 2, ita ce mafi karanci, akwai masu 4, masu 5, masu 6, har akwai masu 24. In aka hadu dukkanmu nan, za mu zauna mu ga wanda ya cancanta, sai kuma a fidda mafita yadda zai fidda mu.
Sunana Sadiq Ibrahim Nasin, ina wakiltar mazabar Song da Fufore daga jihar Adamawa, kuma ni dan jam'iyyar APC ne. To na farko dai, mutane suna ganin kan cewa bambanci da muke da shi na kabilanci da na addini da bangaranci kamar kan cewa wani abu ne wanda zai wargaza shirin kasar nan. Wannan ba zai wargaza komai ba. Abun nan lura da shi shine kasashe da yawa ai da haka suke, kuma fiye da haka America ko Ingila ko duk inda muke gano waɗannan su din ma da su da addinanci, su da kabilanci, su da irin wannan abu. Don haka mu yanzu shekara 1960 muka samu yanci kanmu, muka zama kasa guda. Shekara nawa yau? 50. Waɗannan kasashe da kirga miki na America da kasashen Turai sun fi shekara 500 suna tare. Shi yasa wannan abu ya tafi. Mu ma abin da ke faruwa a kasar nan, muna da abin da ake kira institutions, national institutions wanda suke haɗa kai. Soja, dole ka soja zaka zama jami'an army ɗaya ne, ko a tura ka Katsina, ko a tura ka Aba, ko a tura ka Malofashi, ko a tura ka Adamawa, dole ka je ka zauna can mu yi maka aure mace can. Muna da national assembly nan, akwai sanatoci guda 109, membobi 360, dukkan mu abokan juna ne yanzu. Komin yadda kake yanzu zaka samu akalla mutum 20-30 wanda kuna kana telefon nasu na kiranka, kana kiran su, zaka je aure Aba, za su maka aure Adama, zaka je Katsina, za je Kano, kaga wannan ma yana haɗa kai. Akwai abubuwa Federal Civil Service wanda shi ma abu ne mai haɗa kai, mai zai sa mana haɗa kai. Don haka ni ina ganin mun cika emphasizing abun da ya raba mu, maimakon mu dinga emphasizing abun da yake haɗa mu. Don haka ni ina ganin haƙuri ne kawai za ta yi da juna nan gaba, mun ba a zamanin nan namu ba, a zamanin ƴaƴanmu ƙasar nan za su zama ɗaya.
Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Madina Dauda, Jummai Ali ke cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ƙasa za ta ci gaba. A kasance lafiya.
Yeah.